أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قارا جدد ودير مغ الله سبحانه وتعالى دا أين شنيا جارا يورم يكاوم وان ينيني من البركة واتو ينينا لهدي وان دي كاما دي شيني دارين لتنين yau yayi daidai da akidaya ta watan musulunci yau watan musulunci ne da kwana 21 watan shawwal watan 10 kenan hijira kuma ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yau tana da shekara 443 hakan yayi daidai da 22 ga watan 5 watan Mei miladiya 2022 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci wanda yake wannan unguwa ta Federal Locus a fadar jihar Gombe domin ci gaba da nasihu da suke gudana daga bakin ƴan uwa a daidai wannan lokaci kuma irin wannan yini mai albarka a mu sani cewa an baro Ramadan a baya wanda ainihin an yi ayyuka na ibada nau'i kala-kala daban-daban wanda aka samu aiwatar da su cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan kuma Ramadan ya kasance tamkar makaranta ce babban makaranta wanda ake shiga a ilmantu da ilmummuka masu yawa domin su zama to guzirin rayuwarmu a matsayinmu na musulmi na tsawon shekarar gaba daya babu shakka an shiga Ramadan kuma an yi abin da ya kamata a yi na ayyuka na ibada wanda ayyukan nan na ibada suna nan nau'i kamar yanda na faɗa kuma abubuwa ne wanda daga cikin hikima ta sanya mana Ramadan a matsayin mu na bayin Allah al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Ramadan din ya zamto wani mataki na tsawon rayuwar mu ta shekara gaba daya wani wata ne wanda ake so ilimin da kai a cikin sa da imanin da ya karu a rayuwarka to ya zamto an samu guzirin shekara guda gaba daya wanda duk wanda ya bibiye Ramadan da irin abin da ya zo da shi to babu shakka zai gane ya samu guziri na shekara gaba daya zai samu abin da zai taimake shi ya zauna ya rayu cikin aminci har tsawon wannan shekara din saboda haka shi Ramadan ba kamar irin fahimtar da waɗansu daga cikin mutane suka yi masa ba wato wata ne da ake so ya zamto ana tuntunin shi wajen irin alkhairan da aka koyi a cikin sa ba a bar abin ya tsaya ba kawai ya tsaya bakin Ramadan din a'a ana bukata a dora a ci gaba har zuwa Ramadan mai zuwa ya tabbata sahabbai asar daga gare su Allah ta'ala ya kare da su an ce rayuwar su ma kusan gaba daya ta shekaran a Ramadan take tafiya domin an ce za su yi wata 6 suna ta addu'an Allah ta'ala ya karbi abinda suka yi a Ramadan tsawon watanni 6 za a kai ana ta addu'a domin a ce Allah ta'ala ka karbi abinda muka yi cikin Ramadan bayan wannan kuma his dan wata 6 suna roƙon Ubangiji akan ya kai rayuwar su Ramadan mai zuwa wato in mun kula da wannan zamu gane cewa rayuwar ta su gaba daya ta tafi a bege Ramadan domin shi Ramadan sun mai da shi wani wata wanda Allah ta'ala yake cewa har idan kun yi ibada cikin sa da takawa afwan ibada da ikhlasi to tabbas za ku samu takawa, ma'ana za ku samu guzirin tsoron Allah na shekara gaba daya. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah ta'ala yake cewa ya ku bayu masu imani, Allah ta'ala ya wajabta muku azumin Ramadan, ya wajabta muku ku azumci Ramadan kamar yanda ya wajabta zuwa ga al'ummatan da suka zo kafin ku. Hakan zai sa ku samu takawa, hakan zai sa ku samu guziri na tsoron Allah. Wato idan mun kula da wannan aya ko ƙarshen wannan aya, za mu gane kan cewa ashe abin da ake koya a Ramadan ya isa ya ainihin ba mu haske ne yanda za mu kasantar da rayuwarmu a shekara gaba daya. Ba irin fahimtar da wa'an suke wa watan ba, a taƙaici watan da ibada, duk ƙoƙarin da za a yi na ciyarwa da zumunci da karatu da tilawan alƙur'ani da kaza da kaza da kaza, to wa'ansu sun ɗauka ko iya Ramadan ne. Alhali wannan fahimta ce ƙasira, fahimta ce taƙaiciciya. Ana so shi Ramadan kamar wani wata ne da ake so a ƙara mumarasa, a ƙara gogewa, wanda abin da ka koya ka saba, to ana so ka ɗabbaka shi bayan Ramadan ɗin ya wuce. To ya 'yan uwana masu albarka, abubuwan da muka koya a wancan shi wata abubuwa ne masu yawan gaske, la tu'addu wa la tuhsa, ba za su kirgu ba, ba za su kuma iyakantu ba, suna da yawa. Abubuwan da muka koya a Ramadan suna da yawan gaske. Daga cikin abin da muka koya a Ramadan akwai ƙoƙarin yin sallah a cikin jami'i. Kowa zai bada shaida akan wannan, ƙalla ka samu masallaci wanda baya cika tun daga asuba har zuwa isha'i. Masallacin a cikin gari yake, a gefe yake, a ina yake, a galabiya da za a ga masallatai suna cika da Ramadan, ana yawan cika su domin gabatar da ibada ta sallah. To wannan abin da muka koya baya dacewa a ce dan Ramadan ya wuce a ce mu bar shi. Abin tambaya shine mutanen da suke cika masallaci da Ramadan, a cika shi tun daga asubahi har zuwa sallar isha'i, amma daga zarar an yi sallah, daga zarar an yi sallah, to sai ka ga mutanen nan suna nema su ja baya. Abin tambaya, to mutanen suna ina? Mutanen suna ina? Allah da ya bada doka a yi bauta a Ramadan, to shi ne ya bada doka a yi bauta bayan Ramadan. Kuma Allah da yake karɓar aiki da Ramadan, to shi ne zai karɓi aiki bayan Ramadan. Kada mu yadda mu yi wa watan fahimtar da waɗansu da yawa daga cikin musulmai suke masa taƙaituwa da aikin ibada kaɗai a cikin Ramadan. Idan ya wuce shi kenan, kuma sai abin ya tsaya. Wannan ba tafarki magabata ba ne. Sufyan al-Thawri, Allah ta'ala ya masa rahama, a cikin waɗansu maganganu nasa yana cewa dukkan mutumin da alfarmar watan Ramadan ta sa ya haƙura da ayyukan zunubi, dacin iya ayyuka na laifi na saɓon Allah, amma Ramadan da ya matso sai ya daina domin alfarmar watan, kuma rashin dace shaiɗan ya fi ƙarfin shi, da Ramadan ya wuce sai ya ɗora kan ayyukansa na saɓon Allah, to alama ce ta cewa Allah bai karɓi azuminsa ba. An bai mice nan, ana so in za ka tuba ka yi taubatan nasuha. Ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Duk abin da ka bari dan alfarmar Ramadan ya zo, to ana so bayan Ramadan din ya wuce ka toge ka ci gaba da wannan tuban, ba a so ka yi waiwai ka dawo baya. Da yawa wa an sun fahimci wannan, saboda kai sallah a cikin jami'i aiki ne mai girman alkhairi. A har ɗaya daga cikin magabata, Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, yake cewa shi a nasa binciken da nazari da research irin nasa, da a ce za a ƙara wa musulunci rukuni ya zama shida ba biyar ba, to shi a fahimtarsa iya ganin za a ƙara da sallar jami'i ta zama to rukunin musulunci na shida. Domin irin yanda suka ga manzon Allah da sahabbai suna ƙoƙarin ɗora al'umma da babu sassauci game da a tsaya a riƙe sallah cikin jami'i. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya kusata na sa a kira sallah idan lokacin sallah yayi, na sa a kira sallah, na bada umarni a tada iqama, na tura wani, inji manzon Allah ya zama liman,
ne kuma na samu wa'ansu zaratan samari mu zagaya gidajen duk wanda yake fitowa sallah mu kone masa gidansa manzon Allah ce na himmaci wannan a zuciyata to kaga shi abinda manzon Allah ya himmata na ajiya kone gidajen mutanen da suke zaune gida suna ji ana sallar farilla cikin masallaci ba sa zuwa to lalle ilalla laifin ba karamin laifi bane kuma aibin ba karamin aibi bane tunda manzon Allah ya himmatu ajiya kone musu gidajen su yasa wani malami yake cewa rasa sallar farilla a jami'i da gangan hasararta da ka gane matsayin tagun Allah to yafi a ce duk abin da ka mallaka kai asararsa da gidanka da dukiyarka duk su salwanta akan ka rasa sallar farilla ɗaya a cikin jami'i domin ga abin da ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda kamu gane cewa darasin da Ramadan ya bar mu akana yin sallah cikin jami'i to babu shakka alkhairi ne akan alkhairi abu na biyu mun koyi zama domin mu ji karatu alal aqalli in ma baka je masallacin ba zaka zauna ka ji a radio ko ka gani a waya alal aqalli ka sawa minti 30 wani ma awa daya iya sauraron Allah ya ce annabi ya ce a cikin waya to wannan shi ma bai takaito a Ramadan kawai ba bai tsaya a Ramadan ba tunda malaman nan namu ga sunan Allah ya kara musu lafiya suna ta fama da Ramadan din da ba Ramadan din ba ba su shiru ba aqalla ka je masallaci 1 2 3 kana tafiya to zaka je masallacin da ake ta'alim wani masallacin an sa litafi wani masallacin kaza da kaza abubuwan alkhairi to ka dage a awanninka na hini da kwana awa 24 24 hours to kada kai da duk su tafi a harkar duniya da abin da ya kama da wannan duk yadda zaka yi kai su freezing a rayuwarka ka warewa fahimtar addini lokaci domin shi addinin nan idan aka yi shi babu ilimi to babu ruwan Allah da abin da aka yi ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 23 ya bar alqur'ani gashi nan tun lokacin manzon Allah har yanzu qur'ani yana nan ya sanya wa annabin magada daga sahabbai ya sa musu magada daga cikin tabi'ai ya sa musu magada daga cikin tabi'ut tabi'in ya sa musu magada daga cikin salaf da khalaf duk akwai warasatul anbiya magada annabawa wajen da'awa da fadakar da al'umma addinin bai tsaya ba bai ilimin bai yanke ba duka dan a kafa ma hujja da hanzari a gaban Allah a gobe kiyama saboda ka wajibi ne ka tashi kai ilimin addini duk ibada da aka yi da bisa jahilci Allah ba ruwansa da ita domin koran jahilci da aiwa Allah ibadar da yake so sai turo annabi yace kuma shi wannan annabin duk abin da yazo da shi shine ibada Allah ta'ala ma yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun saukar ma da alqur'ani ya rasulullah domin kaiwa mutane bayani duk abin da yake so a samu karin bayani alqur'ani to sai an ji daga bakin manzon Allah ko sahabbai so shi manzon Allah shi Allah ya biya wa dama ya fassara alqur'ani ya fada wa mutane wannan abu haram ne wannan abu halal ne wannan Allah yana so wannan Allah baya so to aikin da manzon Allah ya zo yi duniya kenan kuma duka yayi bayani ya gama har ma wata rana yake fada wa sahabbai cewa babu abin da zai kusantar da ku aljanna daidai kwaye zarra wanda ne shiru ban fada muku shi ba duk abin da za mu yi mu samu kusanci zuwa ga Allah to manzon Allah bai shiru ba sai da ya fada a hajjin sa na ban kwana sai da ya tawara duniyar musulunci a lokacin yake ce musu ala hal ballagatu risala shin ku saurara ku ji na isar da manzoncin da Allah ya turo da shi shin na isar da manzoncin da Allah ya aiko ni suka ce bala ya rasulullah manzon Allah ka isar ba abin da ka rage duka fada sai ce Allahu fashhad Allahu fashhad ya Allah ka shaida na isar ya Allah ka shaida na isar kaga manzon Allah ya sauke nauyin da Allah ya dora masa da yace ya ayyuhar rasulu ballighi ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo mai tarun albarka ka isar da sakon da Allah ya turo ka da shi to ya isar ga alqur'ani nan ga hadisan sana ga malamai nan suna tayi amma a ce yau a matsayin ka na musulmi ka rayu tsawon shekarun tun kafin ka balaga har ka balaga ba mamaki ma har ka fara tare iyalai amma a ce har yanzu baka san me wajibi a kanka ba har yanzu baka san me Allah yake nufi da kai ba har yanzu baka san abin da za ka yi ka fusata Allah ba har yanzu baka san abin da za ka yardar da Allah ba duk baka san wannan ba to idan ka mutu a irin wannan rayuwar akwai hadari hadarin kuma shine ka fita daga layin da Allah ta'ala ya halicce ka kansa domin ya ce wa ma kalakatul jinna wal insa illa liya'budun kawaye gari ka ganka a duniya kana ce kana sha ka mallaki gida ka mallaki kaza da kaza to duka dan kai wa Allah bauta ne kawo ka duniya in ba dan dalilin bautar ba Allah ma ba zai halice ka ba dan ka zo duniya ka bauta wa Allah shine manufar halitta wanda Allah ta'ala ya halice ka har kake ganin ka rayu ka mallaki kaza ka mallaki kaza to duka ibada ita ce wajibi ita ce abin da ya kamata a fifita akan komai dama duk inda musulmi yake ahlus sunna ana gane shi ta kan cewa addininsa yafi komai a gabansa duk abin da zai sai compare da addininsa ya dace ko bai dace ba me addina yake a wannan yayi daidai ko bai yi ba idan yayi daidai fa lillahi alham sai ka dabba kai tafiyanka idan addininka ya ce bai daidai ba sai ka bar abin duk dadinsa duk kuma abin da yake samu wannan haka sahabbai suka fahimci musulunci haka dukkan wanda suka biyo baya mutanen ƙuraish suka fahimci addini amma a yau a galabiya san zuciyar mu shi muke bi da abin da zamu samu da matsayin da zamu taka amma ba ruwan mu da cewa musulunci ya halattar ko bai halattar ba wannan kawai ya tsaya ya jageza a bakunan malamai kawai amma kai in duniya ta fuskanto ka ko kasa duniya a gaba ba ka ji ba ka gani kuma ita wannan duniyar Allah ta'ala ya kira yata gidan rudi gidan yaudara fala taghurrannakum alhayatu dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur kar ku yadda duniya ta rude ku kar ku yadda mai rudi game da Allah ya rude ku bar Allah kar ku yadda da wannan Allah ya ja mana kunya Qur'ani a gurabe da yawa game da wannan saboda ya yi mu kula da sallar jami'i domin tana cikin wajibai a cikin addinin musulunci an koyi zama jin karatu a Ramadan an koyi sadaka da kyauta a galabiya ko baka yi maza ga ana yi Allah zaka wuce gidaje kaza ko masallatai ba ga ana taimakon bayin Allah da miskinai ba da azumi wajen bude baki ko abin da ya kama da wannan to shi ma wannan bai tsaya a Ramadan kawai ba ana so a dabbaka shi bayan Ramadan ka zamto kai wa Allah alƙawari duk abin da Allah ya baka to akwai rabon bayin Allah a ciki ko mun kankanta sa na samu kaza to zan ware kaza na taimaki marayu na taimaki da'awa na taimaki ɗaliban ilimi kaiwa wannan akaiwa Allah wannan alƙawari Allah ba zai hana ka ba tunda a kullun yace in tansurullaha yansurkum ai in tansuru dinallaha yansurkum idan kun taimaki addinin Allah kuma Allah iya cikin taimakon ku ba lokacin da Allah zai dage muku taimako har sai lokacin da kuka ki taimakon junanku ko lokacin da kuka ki taimakon addinin musulunci amma a duk lokacin da kuke taimakon addinin Allah a duk lokacin da kuke taimakon junanku da junanku kuna taimakon masu gajiyawa da masu karamin karfi da miskinai da marayu da harkar da'awa a kullun kuna taimakon wannan layin to shi kuma a kullun Allah iya taimakon ku a kullun Allah iya buɗa muku rayuwanku a kullun Allah iya toshe muku matsaloli a kullun kuma Allah iya toshe muku musibu ko a yanzu ka duba rayuwar mutane mana duk mutumin da yayi fice a wannan layin ko Allah ya taimake yafi karfin shedan wajen baza ayyukan alkhairi a rayuwarsa to za ga rayuwarsa abin sha'awa ce za ga akwai wanda suka fi shi dukiya linkin balinki amma hankalinsu bai kwanta kamar nasa ba kuma adadin bakunan da suke masa addu'a su waɗancan din ko rabin rabinsa ba sa samu to kun ga tun a duniya ma fitila ta haska an gane tun a duniya kuma duk mai alkhairi idan ya mutu mutane ba za su ki fadar alkhairin sa bayan ya mutu wannan kowa ya san shi da akan wannan duk bawan Allah da ya dasa alkhairi aikin sa alkhairi a duniya to iya mutuwa wannan alkhairin fa za a dinga fada ai abu kaza ai wani ai da wani iyanin da yanzu an yi abu kaza duk a dinga tuno shi kan abubuwan alkhairi to wannan tunatarwar da ake game da rayuwarsa to manzon Allah ya ce wannan alkhairin da ake fada shi zai same shi a kabari kuma shi zai same shi a gaban Allah gobe alkiyama tunda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai aka wuce da wata gawa ta gaban shi za a je a binne ta sai manzon Allah ya ji masu raka gawar da sauran al'umma ana taiban alkhairi ga wani mutum ai kai wani mutumin kirki ne ai an rasa mutumin kirki ai bawan Allah ya rasu kaza kaza da sanarsu to sai manzon Allah ya ce wajabat wannan kalmar kadai ya fara wata rana sai aka sake fitowa da wata gawa sai kuma aka ji ana fadar mummunan halinta ka gane in a duniya ana tsoron ka ba za a fadi mummunan halinka ba wallahi kana mutuwa sai an fada in kai azzalimi ne baka isa ka hana mutane fa dawo bayan ka mutu in kai kaza ne duk makircin da kake yi in kai marowaci ne in kai azzalimi ne in kai waye in dai kana aikata mummunan aiki ko baka tuba ka mutu to wallahi kana mutuwa sai mutane sun fado wannan abu kuma shine zai tabbata a rayuwarka ta kabari da gaban Allah shi wancan na farko aka wuce manzon Allah yake wajaba shi ma wannan da ake fadar mummunan halayyarsa da aka wuce da gawaci ma manzon Allah yake wajaba to wata rana Umar dan Khattab sai yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah an wuce da gawa karan farko kace wajaba an wuce da gawa karo na biyu kace wajaba to manzon Allah muna neman karin bayani sai ma'aikin Allah yace gawan farko da ake yaban halayyarta to ita wannan halayyar da ake yabonta to shine zai tabbata a kabarinta kuma a gaban Allah haka manzon Allah ya faɗa yace gawa ta biyu da aka wuce da ita ana faɗar mummunan halayyarta to hi zai tabbata gare ta a kabarinta a gaban Allah kuma gobe alkiyama sai manzon Allah ya ce antum shuhada Allahi alal ard domin ku ku ne shaidun Allah a bayan kasa kai kokarin ka mutu ka bar baya da kyau idan ka bar bayanka da muni to gabanka ma muni za ta yi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam tana nake biya sahabbai labari yake cewa akwai wani bawan Allah da Allah ya tura mala'ika mutuwa ya karbi rayuwarsa da mala'ika mutuwa ya je karbi rayuwar shi sai Allah zai bar wata karantarwa a bayan kasa sai yake tambayar mala'ikan da mataimakansa ba dan Allah bai san abin da yake faruwa ba sai yake ce ya malakul maut da kaje daukan wannan ran mutumin me kaje al'ummarsa suna fara a kansa sai mala'ika mutuwa yace ya rabb ai waɗannan mutane suna yaban bawan Allah nan duk wanda ya bude baki alkhairinsa zai fara ai bawan Allah mutumin kirki kaza kaza mun yi rashin bawan Allah sai Allah yake cewa mala'ika cewa to su mutanen da suke yabansa sun san ni kuma yaya muke da shi sun san laifin da yake mun har suke yabansa sai mala'iku suka mala'ika ya ce ai Allah su zahiri suka sani Allah kai kuma kai ka san baɗi ne abin da ya bayyana a fili suka faɗa kuma suke asisin a kansa amma batsini da abin da ke zuci Allah kai ka sani to sai manzon Allah ya ce sai Allah ya ce to duk ku shaida ni ma laifin da mun na yabe masa sanadiyar al'ummarsa suna yaban halayyarsa mai kyau ya zauna lafiya da su ya taimake su a lokacin da yake da hali irin yaban da suke masa to Allah ya ce ba zan kunyata su a gobe alkiyama ba ni ma laifin na yabe masa to kun ga irin ranar mutun ya dasa alkhairi ya bar shi kenan saboda ka mi kokarin dabbakawa kan rayuwar mu ta Ramadan abu na gaba mun koyi na filfili wani tunda Ramadan ya shigo har ya fita bai misin din tarawihi ba wani ma har goman karshe ta zo ya goya da tahajjudi bai daina ba to daren yana nan kuma Allah yana nan kuma ka samu damar ka yi alwala ka yi sallar lokacin yana nan ibadar raya darare ba ta takaito a Ramadan kawai ba wa min al-layli fatahajjar bihi nafilatan laka asa an yaba asaka rabbuka makama mahmuda haka Allah ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka wari wani lokaci cikin dare ka tashi kai ta kokari Allah zai tada kai wani matsayi abun godiya a gobe alkiyama shine matsayin al-wasila wal fadila wanda yake ta duk wanda ya alwala kafin ya zo sallah ya roƙa mu wannan matsayin Allah ya ce wani matsayi ne da wani bawa ne kadai zai hawo matsayin a gobe alkiyama sai manzon Allah yake ina zaton ni ne wannan bawa yasa ce duk wanda ya roƙa mun wasila da fadila ni kuma na yi alƙawarin zan cece shi a gobe alkiyama an fahimci wannan da kyau saboda ka mu dage da raya da rare ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw qus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-quran tartila su annabawa duk daren duniya sai sun kiyamul layli sai sun tahajjudi to da kai ma ka dage ko shafa'inka da wutarinka jirkin tashi mana alal aqalli daren ya dan shiga duniya ta shiru mana ka tashi ku gana da ubangijinka duk dare kafin alfijir da yake to manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam akwai wata sa'a da Allah yake saukowa saukowa da dace da shi zuwa ga saman duniya zai ce ina masu neman gafara ta gafarta musu ina masu neman aljanna in ba su ina masu neman tsari ga wuta na tsare su ina masu neman kaza na ba su ina masu neman kaza in ba su maza na ce duk daren duniya kafin alfijir to sai Allah ya wannan ya kuwa to kaga an kai kana bacci za dinga cin kasuwa ba kai kenan a wannan sa'ar duk abin da ka roki Allah sai Allah ta'ala ya baka shi an fahimci wannan saboda ka lalle ilallah mu koyi raya dare mu koyi ibadar dare tana ƙara imani kuma tana ƙara wa dan adam matsayi a gun Allah kuma tana koran munafirci da cututtukan zuciya kuma tana ƙara mutun tauhidi da tsayuwa akan ibadar Allah subhanahu wataala a fahimci wannan da kyau saboda kan mu dage da raya dare abu na gaba hatta iyaye mata a cikin gidaje su ma sun koyi dawainiya ta ƙaru a cikin lokacin azumi wata ga azumi ga rana amma tana ga murhu tana kitchen ta dafa wannan ta soya wannan ta ajiye wannan wata da asuba ma sai ta tayi tayi sabon abinci ana yi wa miji biyayya ba asaran sai baci to iyaye mata ku sani cewa da'a wa miji bi ta kai ta ramadan kawai ba har bayan ramadan din ana so yanda kika tattala mijinki baki yaddar sa ya baci ba da azumi to ki dora daga wannan kuma har wani azumin yazo domin biyayya ga mazaje wajibi ne a gun matan aure wajibi ne kuma aljanna ku tana da alaka da zaman ku lafiya da mijinki Allah ta'ala ya samu dace daga abu na biyu wannan shimfida ce akwai wani hadisi da imamu tabarani ya fito da shi cikin al-mu'jam nasa littafin sa al-mu'jam al-wasit da kuma imam nasiruddin albani ya kawo hadisi cikin silsila al-ahadisu sahiha manzon Allah ke cewa ausani jibril manzon Allah ke cewa mala'ika jibril alaihi salam ya zo ya min wasiya haka manzon Allah yake takin hadisin kenan ausani jibril da jibril yazo ijma'in Allah yake cewa yace ya muhammad abin da yake kenan sallallahu alaihi wasallam yace ish mash ita fa innaka mayyit wa amal mash ita fa innaka majziun bihi wa ahabib mash ita fa innaka mufariqu yace wa alam anna sharaful mu'min fi qiyamil layl wa anna 'izzuhu fi istighnahu 'anil nas wannan wasiyoyi guda biyar su mala'ika jibril alaihi salam yayi wa annabi tsira sallallahu alaihi wasallam su saboda su ma wasiyoyin nan zan kara maimaita su na yi wa kaina tare da ku domin wasiyoyi ne in ka rike su zaka samu tsira zaka samu kuma tagomashi bayan rayuwarka ta kare kuma akwai tunatarwa akwai wa'azi mai girma cikin wannan wasiyoyi na farko yace ya rasulullah ya muhammadin shi sallallahu alaihi wasallam yace ish mash ita fa innaka mayyit ka rayu irin rayuwar da kake so domin kai zaka mutu haka mala'ika ya faɗa annabi rahma sallallahu alaihi wasallam ish ma ishta fa innaka mayyit kuma a qur'ani Allah ya tabbatar innaka mayyitun wa innahum mayyitun in kai suna ta fatan ka mutu su ma ba mai zama a duniyar rai in manzon Allah ya bar duniyar to kuma za ku bar duniyar ba mai zama saboda ka san irin takun da zaka yi a wannan rayuwar zaka mutu ka bata duk abin da zaka jajibo ka yayi mu to ka san me zaka jajibo ka san me zaka ebo ka san me zaka tara zaka mutu a fahimci wannan wannan tunatarwa ce duk abin da ka sanya a gaba to kana tunanin zaka mutu fa manzon Allah da kansa kike ukusiru zikru hadimul lazzat ku yawaita ambatan mai yanke jin dadi ita ce mutuwa kuma yawan tuna mutuwa iya ƙara imani iya sa dan adam ya kaurace wa saban Allah iya sa dan adam kuma ya dinga yi wa Allah da'a mutuwa tana tunatar da dan adam cewa akwai wata rayuwa da zaka yi fa a gaba kuma kai kadai zaka yi rayuwa ba wanda ya san halin da kake ciki a fahimci wannan mala'ika jibril ya faɗa annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ish mash ita fa innaka mayyit yace kuma wa amal mash ita ka aikata duk abin da kaso fa innaka majziun bihi za a ma hisabi za a ma sakamako kan aikin da ka aikata wa man ya'mal miskala zarratin khairan yara wa man ya'mal miskala zarratin sharran yara idan ka aikata aikin alkhairi daidai kwayan zarra man Allah yace za ka ganki za a nuna mashi idan ka aikata aikin sharri daidai kwayan zarra Allah ce za a nuna mashi har ma abin awun aikin bayi Allah ce za a tsayar a gobe alkiyama aiwa kowa hisabi kan abin da ya aikata wanda da'ul mawazinul qisl yawmil qiyama fala tudlamu nafsun shay'a zamu ajiye ma'aunin auna ayyukan bayi Allah ce ba wanda zamu zalunta in kaga alkhairi kai kaje da shi in kaga shari ma kai kaje da shi ba wanda ya dora ma ba wanda ya kara ma saboda ka duk aikin da zaka yi daga ran da ka balaga har ran da zaka mutu to ka tuna za a ma hisabi a kansa da shi za a ma sakamako Allah ta'ala yana cewa wa amma man uti kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishati radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya har zuwa karshe Allah ya ce duk wanda aka baci littafin sa hannun dama to Allah ya ce wannan bawan Allah iya cikin rayuwa rayuwa mai dadi rayuwa yartaccen rayuwa ita ce rayuwar gidan aljanna Allah ya samu da cikin su har ma zai kice ha umqra'u kitabiya ku zo ga littafi na ga littafi na hisabi ga ibada ta sallah ta fito ciki ga azumi na ga ciyarwar da nayi ga kaza ga kaza ka dinga nuna wa ƴan uwanka ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya ni na tabbatar hisabi na zai sauki zan samu hisaban yasira iya ta murna Allah ya ce za a sa mala'iku su rika shi har gidan aljanna to kaga aikin sa ya jawo sakamako mai kyau dama larabawa suna cewa hisabi da za a ma to gurgudan aikin da kai a duniya da za a ma hisabi duk aikin da ka aikata to da za a ma hisabi a gobe alkiyama Allah ta'ala ke cewa duk kuma wanda aka bace littafin aikin sa hannun hagu ma'ana yayi mummunan aiki a rayuwar sa duniya zai ce ya laitani lam uta kitabiya ya kai can su a can a bakin sa yace dama ba a bashi littafin ba dama ba a bashi littafin ya ga mummunan aiki bargazar sa ka ba irin sa wuce gona da irin sa kaza kaza din sa duk ga sunan wa wajidu ma amilu hadira duk abin da ya aikata gashi nan a halarci a littafi ba kari ba rage ya dinga kuka iya ya shiga uku har Allah ya ce la tad'u al-yawma suburan wahidan wa da'u suburan katira kar ka kira yayi halaka guda daya ayo ka kira yayi halaka babu iyaka saboda wannan shine karshen sakamakon aiki a duniya idan na alkhairi ne kaga alkhairi idan na shari ne kaga shari shine mala'ika ke faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk abin da zaka aikata ka aikata amma ka sani za a ma sakamako da aikin da ka aikata to wannan wasiya ce ta kan kowa dukkanmu muna ji mazan mu da mata yaran mu da manya mu gane duk abin da muka yi da shi za a mana sakamako a gobe alkiyama wasiyar mala'ika ta uku sai ya ce wa ahabib ma shi ita fa innaka mafariqu duk wanda zaka so ka zo ka so shi wata ran za ku rabu da shi ko ba ga bane duk kauna ba kaunar ta kai tsakanin da da mahaifansa amma kana ji kana gani me rabawa za ta zo ta raba ka da mahaifanka bayan da za ka yi duk wata soyayya da wani aminantaka da wata abota to wata rana ba sai an rabu ba ko rabuwa ta daɗi ko rabuwa ta rashin daɗi sai an rabu to duk wanda zaka so shi to kar ka mai son da ya haura shari'a kar a garin sansa ka saba wa Allah kar a garin kaunarsa ka sabi Allah ko ka kauce hanyar manzon Allah to ka sani za ku rabu da shi yanda ka zo duniya kai kadai haka nan Allah ya hada ku Allah zai raba ku kowa ya koma lahira shi kadai walaqad ji'tuna furada kama khalaqnakum awwala marra Allah ce za ku dawo mun ɗeɗe kunku kowa zai mutu ya dawo ya same ni kamar yanda na halice ku ɗeɗe kunku kowa shi kadai zo duniya to ka sani duk wanda zaka so ka so shi akwai ran da zaku rabu da shi yasa kun ga wannan abotar da aminantaka nan wallahi ba abin wasa bace manzon Allah ya ce duk abokai na kwarai da suka yi abota akan alkhairi a duniya to su kadai ne za su samu aljanna sanadiyar abota a gobe alkiyama al-akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin duk wata abota duk wata haduwa da aka yi to Allah yake ce a ranar alkiyama za a tashi ana zage zage ana tsinenewar juna sai wanda suka yi abota akan tsoron Allah ku kai abota akan gaskiya ka faɗa min gaskiya na faɗa ma mu je wajen karatu mu yi kaza na ibada ko da ranka zai baci na faɗa ma gaskiya kai ma ko da raina zai baci ka faɗa min gaskiya to wannan ita ce abotar da Allah yake yabanta a gobe alkiyama yasa a cikin hadisin da manzon Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam mutane bakwai suna karkashin inuwar rashin Allah akwai akwai abokai guda biyu rajulani tahaba fillah mutane bin da suke soyayya dan Allah istama'a alaihi wa tafaraqa alaihi suke soyayya dan Allah har Allah ya karo kici rabbinsu to kada son matarka yasa ka sabi Allah kada son ƴaƴanka yasa ka sabi Allah kada son kaza dinka dukiyarka kaza dinka yasa ka ke bawa Allah haƙin sa to ka sani za ku rabu da ita a fahimci wannan yasa wani mai hikima yake cewa samaniyatul lil mar'i la budda an yura fala yura lil mar'i duna samaniya yace abubuwa guda takwas ne dole dan adam sai ya tsinci kansa a ɗaya daga cikin su ba yanda za a yi kana gidan duniyar nan baka cikin ɗaya daga cikin takwas nan a fahimci wannan na farko ce sururun huzur yace usurun yusrun ijtima'un wa furqatun summa suqmun wa afiya dole sai ka samu kanka cikin ɗaya cikin takwasun nan yace na farko sururun huzun wani Allah ta'ala zai sa ya zamto cikin walwala iya cikin farin ciki da annashuwa surur iya cikin jin daɗi a rayuwarsa wani kuma aka san wannan shine bakin ciki da damuwa ko ka samu mutum cikin walwala da farin ciki ko ka samu mutum cikin damuwa da ɓacin rai shine sururun huzun yace usrun yusrun ko ka samu mutum cikin walwala da wadata ko ka same cikin matsin rayuwa dole sai an samu wannan usrun yusrun wani Allah ya buɗa masa ya fattaha masa bai ma taɓa samun alkhairi irin wannan lokacin ba wani kuma rayuwarsa ta matse da yawa iya cikin kuncin rayuwa ɗayan biyu ne sai ka samu ɗaya daga cikin wannan na biyar da na shida yake cewa a ijtima'un wa furqa ko ku zamta kuna tare a guda ɗaya ko kuma kowa ya rabu ya kama gabansa yau ga mu nan a haɗe misali wani lokacin kuma kowa ya kama inda zai yi haɗuwa sai ta gagara ijtima wa furqa ko ku zamto a tare a guda ɗaya ko ku zamto kowa ya kama gaban shi sai ji suma suqmun wa afiya ko ka samu kanka cikin jinya ko lafiya a fahimta akwai wanda zai fita daga wannan takwas babu ko dai ka samu kanka cikin walwala ko ka samu kanka cikin bacin rai ko ka samu kanka cikin wadata ko ka samu kanka cikin kuncin rayuwa ko ka samu kanka a cikin taron al'umma masoya kuna rayuwa ta jin daɗi ko ka tsinci kanka kai kadai a wani gumma da ba a ma kokarin an san ka ba ko ka samu kanka cikin jinya ko ka samu kanka cikin lafiya to akwai haduwa akwai rabuwa a wannan rayuwa ka so duk abin da zaka so a za ku rabu da shi akwai ran da za ku rabu da shi dole ne wannan ba fahimci wannan to mu gane kar son abu ya hana ka bin Allah kar son abu ya hana ka bin sunnar manzon Allah kar son abu ya hana ka ya har ya saka yi zunubi wannan son za ku rabu da shi abu na wasiyarsa ta hudu sai yake cewa wa alam fa inna sharaful mu'min fi qiyamil layl mala'ika yake faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka sani cewa iya daga cikin ɗaukakar mumini ya zamto iya qiyamul layl an gane idan kana so ka samu matsayi a gun Allah ka samu ɗaukaka a wannan rayuwar ka zamto Allah ya jefa sonka a zukatan al'umma mafi yawa ya zamto suna ganin ƙimarka da darajarka da kwarjininka to ka dage da qiyamul layl ko bayan irin matsayin da zaka samu a gobar kiyama a gaban Allah a fahimci wannan wa inna sharaful mu'min fi qiyamil layl ɗaukakar mumini da darajarsa da ƙimarsa tsayuwarsa a dare har mata tsayuwar dare ba akan maza kaɗai take ba har mata ku yi ƙoƙarin samun lokaci kuna tsayuwar dare kuna bautar Allah cikin dare akwai alkhairi kan alkhairi Allah iya faɗan sufar masu imani a gurabe da yawa sai ya faɗi ƙoƙarinsu wajen ijtihadin su cikin dare a wata ayar Allah ta'ala ke cewa kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum Allah da yake faɗa sufar wa ansu mutanen ƙwarai sai ya ce qalilan minal layli ma yahja'un dan lokaci kankani suke samu a dare su kwanta baccin su kankanin lokaci ne sai su tashi su kama ibadar Allah sai ya ce wa bil ashar can lokacin da alfijir zai keto hum yastaghfirun suna zaune suna neman gafarar Allah shi yasa ana so har in Allah ta'ala ya baka ikon tashi kai nafilifilin ka kafin ka kira sallah ka taho masallaci to a daidai dab da ketuwan alfijir ko bayan alfijir ya ketu babu wani zikiri ko azkar da ake so kai kamar istighfari a daidai lokacin ya zamto istighfari zaka dinga yawan yi sannan kuma ka taho masallaci sallar asuba domin Allah iya shedar mutanen kirki da irin wannan wabil ashari hum yastaghfiru lokacin da alfijir yake to suna tewon istighfari suna neman gafara agun Allah subhanahu wataala kuma manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam mal lazimal istighfara ja'ala lahu min kulli dhiqin makaraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu Allah min haythu la yahtasib duk wanda ya lazimci istighfar a cikin azkar dinka akwai lokacin istighfari to Allah yake cewa zai Allah zai fidda shi daga dukkan wani kuncin rayuwa Allah zai fidda shi daga dukkan wata damuwa da bacin rai kuma Allah zai masa arziki ta inda baya zato duk mutumin da ya rike istighfari akwai wannan farallole duk damuwa da kuncin rayuwa Allah zai fidda kai duk bacin rai da damuwa Allah zai yaye masu kuma Allah zai ma arziki ta inda baka tsammani ku rike istighfari ya bayin Allah akwai farloli mai yawa karkashin istighfar wata rana Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala iya zaune a majalisar sa ta koyarwa sai wani bawan Allah ya zo mai da koki cewa akarmaka Allah da Allah a taimake mu da addu'a yankin mu ana karancin ruwan sama ana buƙatar ruwa ga amfani ya fara korewa kaza da kaza ya kama koke game da ruwan sama babu sai Imam Hasan al-Basri ya ce ku dinga istighfari ku dinga istighfari a daidai lokacin sai wani ya zo ya ce akarmaka Allah ni kuma wallahi na zo da matsalar kasuwa ta tsaya abubuwa sun ci kuɗi babu walwala sai ce je ka mai istighfari sai wani ya zo ya ce akarmaka Allah ni kuma haihuwa nake ne ba ina son na haihu sai ce kai ma je ka mai istighfari sai ɗaya daga cikin almajiran sai ke cewa akarmaka Allah ya cututtuka sun bambanta ko magani guda ɗaya ga masu neman ruwan sama ka ce istighfar ga wanda rayuwa ta yi kunci ka ce istighfar ga mai neman haihuwa ka ce istighfar yace shin baka san Allah ta'ala yana cewa ba fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku dinga istighfari zuwa ga Allah domin Allah shi mai yawan gafara ne yace yursili samaa alaikum midrar ina masu neman ruwan sama to ku rike istighfari Allah zai muku ruwan sama kine yursili sama alaikum midrara sai ce wa yumdidukum bi amwal ina masu neman dukiya kasuwa ta tsaya abubuwa sun daure to ku kama istighfari Allah ya ce wa yumdidukum bi amwal zai dade ku da dukiya a gane ko wa yumdidukum bi amwalin wa banin ina masu neman yaya ga yaya sun zo kakan istighfar wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara dukka wannan sakamakon ana samu dalilin istighfar saboda kamu daki da tsayuwar dare da yawan istighfari a wata ayan Allah ta'ala na cewa tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun bayin Allah na kwari inji Allah suna nesa hakarkarin su daga shimfida daga dare yayi suna kwanciya baccin farko kai sun tashi kenan suna nesa hakarkarin su daga shimfidin su tadjafa junubu anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna bautan Allah suna kwadayin abin da ke gunsu suna kwadayi ya ba su rahama ya ba su aljanna ya ba su kaza ya ba su kaza suna kwadayi wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna kokarin ciyar da dukiyar da Allah ya ba su Allah iya shedar bayin sa da tsayuwar dare da raya dare to manzon Allah cikin wasiyar da Jibril yake masa cewa wa inna sharaful mu'min fi qiyamil layl daukakar ka agun Allah da matsayinka agun Allah da taimakon da Allah zai fiye yawan ma da darajar ka cikin mutane da zaman ka lafiya to yi zamto kana qiyamul layl an fahimci wannan kuma kar ka dau abin da ba za ka iya yi ba ka dau abin da za ka iya yi in raka'a biyu da witri za ka yi ka dauke su kai dai kar a ce ba ka yi in raka'a biyar da witri za ka dauka ka dauka daga nan har raka'a 11 in ma witrin kadai raka'a ɗaya zaka iya yi kai dai ka dawo maka nayi manzon Allah yace aikin da yafi soyuwa agun Allah ma dawo ma alaihi wa in qalla abin da yau da gobe ana yin sa ko mun kankantar sa kar ka dau abu mai yawa kuma nan da nan ka kasa ba haka ake bukata ba ka dau abin da zaka dawo maka kana yi kuma ribar ka dau abin da zaka dawo maka kana yi ko da Allah zai kama larura da wata damuwa a gaban rayuwarka to a daidai lokacin da kake aikin Allah zai sa ana baka lada misali ka saba azumin alkamis da litinin sai Allah ya jarabe ka da jinya ko ta larura baka yi ba in dai ka saba kana yi to a daidai lokacin sai Allah ya ce a rubuta ma lada ko ka saba kana kuruciya ka tsufa ka kasayi to a daidai lokacin sai Allah ya ce ku rubuta masa kamar yana yi haka ne in ka saba qiyamul layli ka saba tsayuwar dare wani lokaci na tsufa ko jinya ya hana kai to Allah sai ya ce a dinga rubuta ma ladan kana yi amma sai ka dawo maka nayi ka dau abin da zaka dawo maka nayi ko mun kankantar sa iya daga cikin abin da malamai suke cewa tadewar dan adam da rashin sanin matsayin sa gun Allah a ce kawai in ya fara bacci tun farkon dare sai ya je karshen sa ba iya tashi cikin dare to wannan iya nuna dan adam iya da karancin rabo a gun Allah iya da karancin rabo tunda duk bayin Allah masu babban rabo suna raye da rare wajen ibada mu yi kokari mu dau wannan wa inna sharaful mu'min fi qiyamil layl kuma a galabiya addu'o'i sun fi shiga cikin dare lokacin da duniya ta yi shiru lokacin da wani suna ta bacci kai ka tashi kai alwala ka fuskanci ubangijinka ba mai jinka ba mai ganin ka sai shi a galabiya ibadar yi ne a galabiya akwai cin karo da abubuwa da yawa na mutane wani abin ma ba za ka iya yi ba domin kar a ce kai da mutane to amma qiyamul layli tana korewa muturiya wani ma ko iyalinsa ba su san ya tashi ba zai tashi ya kama ibadarsa shi kadai daga shi shi ubangijinsa to Allah iya san irin wannan ibada ba kai ba dan a ce kai ko dan a ce sai suwa ne ko dan a ce wani ya fiye kaza a'a ba ma mai ganin ka din ba duk abin da zaka yi da kai sai ubangijinka ba mai ganin ka to wannan ibada tana da tsada kuma duk wanda yake yinta ana mai shaidar iya da imani kuma duk wanda baya yinta akwai shaidar akwai hasara a rayuwarsa a matsayinsa na musulmi wa inna sharaful mu'min fi qiyamil layl mu yi kokarin raye da rayuwa yin wannan azu nake magana cewa mun koya a ramadan mun koya ramadan ya koya mana wannan to kada mu yadda mu manta kada mu yadda mu watsar domin irin alkhairan da ake samu cikin tsayuwar dare mu dage rayuwar tana da lokaci ne lokacin ta kankani ne kuma irin wannan shine za ka karawa kanka da kanka matsayi daraja a gun Allah idan ka mutu waɗannan ne za su ma amfani bayan ka mutu wasiyar mala'ika ta ƙarshe ta biyar sai yake cewa ka sani izzat dan adam da kurjininsa da buwayarsa tana ƙarƙashin kame hannunsa da yayi akan dukiyar mutane wa inna izzuhu fi istighnahu 'anil nas idan kana so kai kurjini duk talaucinka ya zamto ba kai ba dukiya da bata ka ba wannan zai ƙara ma mutunci zai ƙara ma kurjini wani bawan Allah sahabi ya zo ya tambaye annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ina so ka nusar da ni wani aiki wanda idan nayi wannan aikin Allah zai so ni mutane ba za su so ina son 2-in-1 nayi abin da a lokaci dai Allah zai kaunace ni ko mutane ba za su so sai manzon Allah yake cewa in kana so Allah ya so ka ka kaurace duk abin da ya haramta a duniya duk abin da Allah ya ce haramun ne to ka kaurace masa sai Allah ya so ka kuma idan kana so mutane ya so ka ka guji abin hannunsu ka nuna ba kai ba abin hannunsu sai so kai su kaunace ka a galabiya duk wanda ga an kulakanta shi a wannan duniya kan abin duniya ne in dai ka rike mutuncinka ka san samun ka ka san rashin ka to zaka zauna cikin mutunci manzon Allah hatta mu zauna lafiya cikin mutuncin ma ya koya mana mutuncinka izzarka yancinka hurriyarka tana ƙarƙashin ka kaucewa abin hannun mutane sai ka zauna lafiya an fahimci wannan duk wanda ya fiye zilama da son abin hannun mutane to shi kam ya sai wulakanci ya biya da kuɗinsa duk abin da aka gaya masa shi ya jiyo duk abin da aka masa shi ya jiyo me yake jawo ake wulakanta barayi ne a kama su a kulle su wani ma a kashe shi sun ƙi haƙura da abin hannunsu ne abin hannun wani suke so wani akan ɗan abu kaɗan sai ya jawo ya halaka a banza da obi da ya haƙura ya tsare mutuncin kansa akwai mai marinsa akwai mai dingurinsa babu saboda lallai ilallah idan baka kame ba baka yi wa harshenka da hannunka linzami ba game da abun hannun mutane kai kam ka higa cikin bacin rai kai higa cikin damuwa a wannan rayuwar saboda buwayarka da mutuncinka kaurace duk abin da ba naka bane ba Allah ta'ala ya samu dace wannan wasiyoyi ga sunan zan ƙara maimaita su a gurguje na farko ka rayu duk irin rayuwar da kake so zaka mutu duk rayuwar da ka zaba wa kanka ka rayu akan ta amma zaka mutu akwai ran da zaka mutu abu na biyu ka aikata duk abin da ga dama za a ma hisabi da abin da ka aikata duk abin da ka aikata za a ma sakamako da shi na uku ka so duk wanda kake so akwai ran da za ku rabu da shi akwai ran da za ku rabu da shi na hudu buwayarka da izzarka a gun Allah ya zama to kana kiyamul layl mutuncinka da darajarka a gun mutane ya zama to ka kaurace abun hannun su haka mala'ika yazo ya faɗa wa manzon Allah wannan wasiyoyi Allah ya ba mu yi kwaɗa baka su a rayuwarmu Allah ya ba mu sa'a rayuwa da sa'ar mutuwa ina ganin za mu tsaya a nan ga ɗaya daga cikin aminai na Alhaji Abubakar Umar naje na jawo shi mutum ne mai kacaniya da yawa wayoyin sa marufe waye wallahi daga zuwa dubiya asibiti nace mu tawonan da shi kuma yau biyo ni saboda ka za mu takaita mu tsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana muna addu'a Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya shirye da mu tafarki madaidaici da mu da zuriyarmu gaba daya Allah ya dora mu tafarki manzon Allah daga rayuwa har mutuwa muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan mahaifanmu da dukkan musulmai gaba daya dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana shi ma muna sa shakin addu'a Alhaji Abubakar Allah ta'ala ya biya masa bukatun sa na alkhairi da abin da yasa a gaba na alkhairi da yan uwa Alhaji Abubakar da Alhaji Isa yan media su ma muna ƙara musu addu'a Allah ta'ala ya karbi addu'o'in su kuma ya sanya albarka a rayuwar su irin kokarin da ake wa addini gaba daya Allah ta'ala ya amsa mana da sauran yan uwa na cikin masallaci gaba daya kowa muna meka kokan baran mu zuwa ga Allah Allah ya biya mu da bukatun mu Allah ta'ala ya ba mu sa'a rayuwa da sa'ar mutuwa muna ƙara addu'a da shi mai wannan gida wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya karba ayyukan sa da yake na alkhairi Allah ta'ala ya karfafa bayan sa Allah ya bashi magada koda bayan rayuwar sa ta kare Allah ta'ala ya ji kan mahaifan sa ya ƙara masa budi a cikin hanyoyin samun sa kuma Allah ta'ala ya tsare shi da tsaro irin nasa daga dukkan sharri da abin ki Allah ka tsare mu gaba daya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ta'ala ka sa alqur'ani ya cece mu duniya da lahira Allah ta'ala ka karawa ma'aikinka matsayi da daukaka a duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya Allah muna roƙonka alkhairan duniya da lahira Allah muna roƙonka ka tsare mu daga sharrin duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار akwai daya daga cikin uwan mu malam adamu wanda tare da muke zuwa da shi an masa rashi bayan sallar nan sirkin sa mahaifin matarsa Allah ta'ala ya masa rasuwa to muna addu'a Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa Allah ya bada hakurin juriya akwai limamin wannan masallaci malam abubakar muna ƙara masa don Allah ya ƙara masa lafiya tsautsayin da ya samu na karaya Allah ta'ala ya warkar da shi Allah ya ƙara masa lafiya ya bashi lafiya da dukkan majinyatan mu a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin